الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبت الله تبارك وتعالى لدك من الانجينيب mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 18 ga watan Sha'ban shekara ta 2037 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 25 ga watan 5 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala darasi da ya gabata mun zo karshen sura ta 23 a bangaren lissafi suratul mu'minun kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata na'am kamar wai tambayar dan uwa mutum ne ake bin shi bashin azumi yayi sakaki game da ramuwar azumin har wani azumi ya tardo shi ma'ana ya shekari shin idan ya rama adadin abin da ke kan shi na azumi haka ne cewa dole ne a kowane yini madadin kowane yini sai ya bada mudu bayan ya rama azumin amsar wannan tambaya ta maimaitu ba su ɗaya ba su biyu ba bada mudu ga wanda ke da ramuwar azumi azumin da ya shekare babu hadisi marfu'i daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana a takaice manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai faɗa ba cewa duk wanda ake bai shi bashin azumi idan ya shekare in zai rama dole sai ya bada mudu babu hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan haka iya abin da ke kansa ramuwar azumin kadai shine iya abin da Allah ya wajabta masa kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra duk wanda ya kasance daga cikin ku bashi da lafiya wannan rashin lafiya ta sanya ya ajiye azumi ko kuma ya kasance yana kan halin tafiya gunaguran yasa ya ajiye azumi ubangiji ta'ala yace fa iddatun min ayyamin ukhra na kan shi kirga wasu kwanuka na daban domin rama adadin abin da ya sha dan haka babu hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya wajabta cewa duk wanda ake bin shi bashin azumi idan azumin ya shekare dole sai ya bada mudu babu hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka suma waɗanda suka tafi cewa za a bada mudu malaman malikiya ne dalilin sa anan an samu cewa Ibnu Umar in yayi sakakin ramuwar azumi azumin ya shekare idan ya rama yana bada yana ciyarwa wannan iya wato tsantsanin sa ne da neman kusaci ga Ubangiji subhanahu wata'ala an gane ku dan haka dai a takaice babu wani dalili wanda ya nuna cewa dole sai an bada mudu
Wasu suna bambanta wani wanda take shan nono
kamar kakabin bantawa
kamar wajen almasi ita da wani yaro
kamar ban gane ba
abu da wajen aka zo da ita
eh
ta girma wani ta girma wani ba wani yaro
abinda muke so mu sani duk wato agonar da aka zo da ita in wannan mai gida shine sababin kukkugar nonon da ita wannan agona ta sha to wannan babu aure tsakanin ita wannan agona da ƴaƴan shi an gane ku waɗannan ƴan uwanta ne wanda yake na shayarwa misali yarinya ce karama aka zo da ita aka kawo ta matarka ta shayar da ita matarka da ta shayar da ita ita wannan matar ta ka kai kai ne sababin kukkugar wannan nono daga jikinta to dan haka yarinyar da aka kawo aka shayar da ita idan matarka ta shayar da ita ƴaƴanka da waɗanda suka gabata da waɗanda suka biyo baya gaba ɗayan su ɗan uwa ne nata na shayarwa babu aure tsakaninsu amma misali yanzu ka auri mace da diyarta babba ta zo da ita gidanka bayan an yaye diyar to wannan diya in kana da ɗa ba laifi bane ana iya hada su a yi musu aure diyar matarka da ɗanka ana iya hada su a yi musu aure an gane ku ana iya hada su a yi musu aure in kuma kasancewar yanzu misali mace ce bayan ta aihu da ta aihu sai ka aure ta sai ta zo da diya tana shayar da ita wannan diya da ta zo da ita tana shayar da ita ya halatta a gama ta da ɗanka a yi musu aure saboda ita wannan diya ba kai bane sababin kukkugar nonon da take sha wancan mijin da ya sake ta shine sababin kukkugar nonon kai bayan nono ya kukkuga har misali ta aihi diya tana shayar da diyar ka aure ta wannan diya da ta zo da ita tana shayar da ita ya halatta a hada ta da danka a yi musu aure a nan abinda muke so mu gane asali dalilin a illa da ta sa aka haramta domin kai kai ne sababin kukkugar wancan nono saboda haka wannan wani bangare ne wanda yake na jikinka don haka babu aure tsakanin ita wannan agoda misali kamar misali in kai ne sabon kukkugar nono to baya babu aure tsakanin ɗanka da wannan diya wanda matarka ta shayar da ita mu gane babu wani dalili da ya bambanta kamar yadda kake faɗa na cewa agonar da aka zo ana shayar da ita da wadda aka zo bayan an yaye ta duk agonar da aka zo da ita ana shayar da ita ko bayan an yaye ta babu dalilin da ya haramta aure tsakanin ɗanka da wannan agonar saboda ba kai bane sababin kukkugar wannan nono an gane ko daman ana shayar da ita aka zo da ita darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka faɗa mun zo ƙarshen sura ta 23 a ɓangaren lissafi suratul mu'minun kai tsaye insha Allah yau za mu tashi farkon sura ta 24 a ɓangaren lissafi ita ce suratul nur ita wannan sura ta samu wannan suna tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana kiranta da suratul nur tare da cewa akwai hadisi illa kasancewar hadisin wato yana da illa na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa annimuni sa'akum suratan nur ku koyar da matanku suratan nur tare da cewa hadisin bai inganta ba haka akwai hadisi wanda Harisa ibn Mudar ke faɗa cewa Umar Allah ya kara masa yadda ya rubuta takadda wato ya aika mana da cewa mu koyi suratin nisa da suratul ahzab da suratul nur tare da cewa ita wannan sura ba a san ba tana da wani suna a cikin dukkan wato almasahib waɗanda suka gabata da littattafai na tafsiri da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a san tana da wani suna face wannan suna suratul nur. Menene sababin da yasa aka ambace ta da wannan suna? Shine dalilin ayar da ke cikin ta, fadar Allah subhanahu wata'ala, Allahu nurus samawati wal ard. Ita wannan sura sura ce madaniya wanda babu sabani a wajen magabata cewa ita wannan sura ta sauka ne a birnin Madina, tare da cewa bayani ya gabata ba su dai ba su biyu ba game da tantance tsakanin sura madaniya da sura makkiya. Magana mafi rinjaye daga cikin maganganu uku na malamai, idan aka ce sura makkiya, wato duk surar da ta sauka kafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sawa'an a Makka ta sauka ko a Madina ko a wani yanki daga cikin sasanni na duniya, to wannan sura in dai kafin hijira ne ta sauka, ita ce ake kira sura makkiya. Ba sharadi bane ba cewa sai in ta sauka a Makka, ko da a Madina ta sauka, in dai kafin hijira ne to ita ce sura makkiya. Duk surar da ta sauka bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma zuwa birnin Madina, sawa'an a Madina ta sauka ko a Makka ta sauka ko ma a ina ne, ita ce ake kira sura madaniya. A takaice dai ita wannan sura bayan wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma zuwa birnin Madina, wato ta sauka, domin a cikin ta akwai kissa ta kazafi da aka ma Aisha Allah ya kara mata yadda, wanda wannan kwa ya kasance a yaki na Banu Mustalak, wanda wannan yaki ko ya kasance a shekara ta hudu da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, an yi shi ne kafin ghazwatul Khandaq. Wato ita wannan sura a bangaren jerin saukar surori na Alkur'ani, wato sura ce ta dari daidai, ta sauka bayan suratul Nasr, sannan kuma ta sauka kafin suratul Hajj, ma'ana ta riga yi suratul Hajj sauka, amma kuma sai da suratul Nasr ta sauka, sannan ita ta sauka, domin suratul Nasr wato sura ce wadda take ta 101. Sura ce ta 99 nake nani, ita kuma suratul Hajj ita kuma sura ce ta 101. Ita wannan wato sura tana kunshe da ayoyi 62 a lissafi na malaman Madina da malaman Makka. Sauran malaman na Kufa da na Basra wato sun kirga aya 64 daga cikin wato ayoyin wannan sura. Ita wannan sura tana kunshe da wato wasu al'amurra. Abu na farko, wato ita wannan sura ta sauka domin bayani game da hukuncin auren mace wadda ta shahara wato da zina, shin ya halatta a aure ta ko kuma baya halatta a aure ta macen da ta mai da zina sana'a bata tuba ba. Wannan sura a farkon bayanin ta shin ya halatta a aure ta ko bai halatta ba. Sannan kuma sura ta ci gaba da bayani game da haddi na wanda ya ma mace ko namiji waɗanda suke kamammu game da aiki na alfasha, ma'ana duk wanda ya musu kazafi, to ga iya hukuncin da Ubangiji subhanahu wata'ala ya zartar wanda ya dace a yi masa. Sannan kuma sura ta ci gaba da bayani game da hukuncin li'ani, lokacin da wato miji ya jefi matarsa da zina, to yaya ya kamata a yi kuma alhali ba ya da shaidu. Za mu ga bayanin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi shi ne wato li'ani da za a zo a yi a gaban alkali. Sannan kuma surar ta ci gaba da bayani game da kukutar da Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da wato wani al'amari da munafikai suka yada da wasu daga cikin muminai da suka dan samu talallafiya suka tsoma bakinsu a kan kazafin da aka ma Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Za mu ga ayoyin da Allah ya turo saƙonsu daga saman bakwai waɗanda suke wanke Aisha Allah ya kara mata yadda game da abin da ake tuhumar ta da shi. Sannan kuma surar ta ci gaba da tsawatar da muminai game da sanya da alfasha tsakankanin muminai maza da muminai mata. Sannan kuma surar ta ci gaba da bayani game da wato umarni na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala cewa mumini ya kauda kai ya manta game da duk wani abu da aka masa na cutarwa na musgunawa. Sannan kuma surar ta yi bayani game da hukunce-hukunce na neman izini game da shiga gidan da ke akwai mutane a ciki. Duk gidan da ba naka ba, in zaka shiga bayan ka yi sallama dole sai ka nemi izini, kamar yadda bayani zai zo nan gaba. Sannan kuma surar ta ci gaba da bayanin ladabba na musulmi maza da musulmai mata game da wato mu'amalantar juna, yaya ya kamata su yi. Sannan kuma surar ta ci gaba da bayani game da kwadaitarwa ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala game da cewa duk wanda ke akwai bayi da kuyangi a karkashinsa to ya yi kokari ya aurar da su. Sannan surar ta ci gaba da bayani game da wato duk bawan da ya buƙaci cewa a dora masa fansa to ya dace ga mai gidansa ya dora masa fansa, ma'ana ya dora masa wani adadi na kuɗi na dukiya cewa idan ya kawo kaza to zai zama ta. Sannan kuma surar ta ci gaba da bayani game da haramta wato shine karuwanci, kamar yanda al'amari ne wanda ya yadu tun a lokacin jahiliya. Sannan surar kuma ta ci gaba da bayani game da umarnin muminai cewa su kame kansu game da ayyuka na alfasha. Sannan Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya ci gaba da yi mana bayani a cikin wannan sura game da misallai da yake sanya mana waɗanda suke bambanta mana tsakanin shiriya ta imani da batawa da take ta kafirci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. وَتُوبَنْجِجِ تَعَالَى نَفَتَى bayan fatarsa bismillahir rahmanir rahim. Suratuna anzalnaha, Ubangiji ta'ala na faɗa wannan sura ce anzalnaha wanda mu muka saukar da ita. Lafazin sura anan wato mubtada ne wanda an shafe wato khabar ne na mubtada wanda kabar ne wanda an shafe mubtada kinsa ai hadhihi suratuna anzalnaha wannan sura ce wanda muka saukar da ita wa faradnaha ubangiji ta'ala yace kuma mu ne wato muka kaddara gwalgwadan hukuma wato na dukkan wani mazinaci ko kuma wanda yema wani kazafi domin lafazin al-fard a larabci yana daukan ma'anar at-taqdir wato ba wani abu wanda yake gwalgwado domin a cikin wannan sura ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi bayani game da gwalgwadan haddi na zina da kuma gwalgwadan haddi wanda yake na kasafi ko kuma wa faradnaha wato sura ce wadda muka farlanta abinda ke cikinta na hukunce-hukunce muka lazunta ma bayi yin aiki da abinda ke cikinta domin lafazin al-fard na daukan ma'anar al-ijab wato wajauta abu ya zama tilas a kanka shine yace suratun wannan sura ce anzalnaha ubangiji ta'ala yace mu muka saukar da ita wa faradnaha muka farlanta abinda ke cikinta na hukunce-hukunce wa anzalna fiha ayatin bayyinati ubangiji ta'ala yace kuma mun saukar da ayoyi waɗanda suke mabayyana a cikinta ma'ana wanda bayaninsu a fili yake la'allakum tadhakkarun ubangiji ta'ala yace dan kuwa azutu ku koma zuwa ga ubangijin ku kuyi masa da'a azzaniyatu wazzani ubangiji ta'ala yace mazinaci mazinaciya da mazinaci fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda kowane ɗaya daga cikinsu ubangiji ta'ala yace ku yi masa bulala dari ku bulala shi bulala dari lafazin fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda an ciro shi ne daga aljild aljild ita ce fata ta jiki malamai suka ce hikima a nan to ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya ce fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda iya abinda za a ma mazinaci na haddi in bai taɓa yin aure ba namiji ne ko mace wato za a yi masa bulala dari wannan bulala iya inda ake bukata ta tsaya shine a zahirin fata ta jiki ya dai jira ta din bulalar amma kada bugun ya zamanto ya fasa jiki ma'ana ya tsaga fata ya iske tsoka dan haka aka yi amfani da lafazin wato aljild aka ce fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda ubangiji ta'ala ya ce kowane ɗaya daga cikinsu ku bulala shi bulala dari wannan kenan idan ya kasance ɗali kuma sharadi ya zamanto bai taɓa yin aure ba to a nan shine za a yi masa bulala dari sawa'an namiji ne ko mace ce amma idan bawa ne iya abinda za a yi masa za a yi masa bulala 50 kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa a can cikin suratul nisa fa idza uhsinna fa in ataina bi fahishati fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati min al'azab wato shi bawa idan yazo da aiki na alfasha to na kan shi rabin abinda ake mata a gane ko idan bawa ne ko baiwa wanda ba a taba katangance su ba a taba musu aure ba to idan suka yi zina iya abinda za a yi musu rabin abinda ake mata wato shine bulala 50 to shine anan ubangiji ta'ala yace azzaniyatu wazzani wato mazinaciya da mazinaci ubangiji ta'ala yace fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda kowane ɗaya daga cikinsu ubangiji ta'ala yace ku yi masa bulala dari illa kasancewar shi mazinaci akwai sharda wanda sai in sun cika sannan za a bulala shi a gane ku sai idan waɗannan sharda sun cika sannan za a bulala shi in ɗaya daga cikinsu ya rage to wannan ba maganar a yi masa haddi domin yana daga cikin sharadin abinda yake sa a ma mutum haddi abu na farko shine ya zamanto mai hankali sannan ya zamanto baligi sannan kuma ya zamanto a cikin zabin kansa ba ci da sashi ba akai domin duk wanda aka tirsa sashi akan aiki na alfasha ba maganar ai masa haƙƙi sannan kuma yana daga cikin sharadin yi masa haddin kamar yanda wasu daga cikin malamai suka tafi cewa ya zamanto musulmi idan ba musulmi bane ba to ba maganar ai masa haƙƙi kenan ya zamanto baligi ya zamanto mai hankali ya zamanto musulmi sannan ya zamanto da a gane ku tare da cewa in ba musulmi bane ba in sun dauko kara sun kawo kotun musulunci to iya abin da yake hukuncin Allah subhanahu wataala shine za a zartar musu shine ai musu iya abin da ake ma musulmi shine anan ubangiji ta'ala yace fajilidu kullu wahidin minhum ma mi'ata jalla kowanne ɗaya daga cikin su wato ku bulala shi bulala dari sai yace wala ta'khuzukum bihima ra'afatun fi dinillahi ubangiji ta'ala yace kada wani tausayi ya kama ku game da su fi dinillahi game da zartar da hukuncin Allah ma'ana kada ku ji tausayin su me ake nihi da kada ku ji tausayin su wasu malamai suka ce wanda aka wakilta shi game da bulala mazinata to kada tausayi ya kama shi kada tausayi ya kama shi kenan ya zage damtse yayi musu iya abin da ya cancanta ayi musu na haddi don haka wasu malamai suka ce amma in haddi ne wanda yake na shayir na mayi kamar misali mutumin da ya sha giya yayi mayi ko na haddi wanda yake na gazafi to anan ba sai ya zage damtse ba yana iya musu bulala sama sama amma in dai haddi ne wanda yake na zina to ba maganar tausayawa kamar yadda ubangiji ta'ala yace wala ta'khuzukum bihima ra'afatun fi dinillahi kada wani tausayi ya kama ku wato game da zartar da hukuncin Allah abinda ake nihi da dinillahi ana ai hukuncin Allah kada wani tausayi ya kama ku kenan iya abinda ya cancanta ai musu ubangiji ta'ala yace kada ku wohintar da wannan haddi ku yi musu kamar yadda ya dace sai yace in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in har kun kasance wato kuna imani da ubangijin ku kuna imani da yini wanda yake na karshe shine yinin alkiyama duk wanda haddi ya kama shi kenan kada a tausaya masa a wuhintar da wannan haddi a zartar masa da abin da ya dace dan haka anan malamai suka takaita wannan tausayi ga shi wanda yake haddi suka ce me yasa saboda shi tausayi abu ne wanda dan adam baya da mallakar kanshi a kai shi game da shi abu ne wanda yana cikin zuciya kenan kasancewar shi wanda aka wakilta ya bulala su shine aka hana cewa kada tausayi ya kama shi kenan ya zage damtse ya bulala su kamar yadda ya dace ko kuma ya zamanto kenan kada tausayi ya kama game da hukuncin Allah kenan wannan abin da suka cancanta na hukuba kenan ku zartar musu kada ku wohintar da shi shine ubangiji ta'ala sai ya mana sharadi yace in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in har kun zamanto kuna imani da ubangijin ku kuna imani da yini na alkiyama kenan abin da ya dace a zartar musu ubangiji ta'ala sai ya ce wali yashhadu azabahuma qa'ifatun minal mu'minin wata jama'a daga cikin mu'minai wato su halarci azabahuma haddin da za a tsida a kansu ma'ana haddin da za a zartar musu ubangiji ta'ala ya ce a samu wata jama'a daga cikin mu'minai su halarci wannan haddi da za a yi wasu malamai suka ce a kaɗan wato a samu mutum ɗaya wasu malamai suka ce kada a samu ƙasa da mutum biyu wasu suka ce mutum uku to a taƙaice lafazin fa'ifa a yare wanda yake na larabci mutum ɗaya ma na gaskata a kan shi kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa wa in fa'ifatani minal mu'mini naqtatalu fa aslihu bainahuma idan aka samu jama'a biyu daga cikin mu'minai suna yaƙar juna ubangiji ta'ala ya ce fa aslihu bainahuma ku sasanta tsakankaninsu dan haka in aka ce fa'ifa lafazi ne wanda yana gaskata akan mutum ɗaya kenan daidai da mutum ɗaya a samu su halarci wannan haddi da za a yi tare da cewa al-Imam Malik da shi da Ibn Zaid Allah ya ji kansu su sun tafi akan cewa a kadan a samu mutum hudu kenan waɗanda za su iya bada shaida ta zina, a samu mutum hudu su halarci wannan haddi da za a yi. Da haka dai a duk lokacin da jama'a suka taru to wannan shine yafi dacewa. Me yasa? Saboda me yasa Ubangiji Ta'ala ya shar'anta cewa a samu jama'a su halarci wannan haddi da za a zartar, ba dan komai ba dan ya zame ma wasu wa'azi. Don haka kasashen da ake zartar da irin wannan hukunci, sanarwa ake gidan rediyo da talabijin da jarida cewa a rana kaza lokaci kaza za a zartar da haddi akan wasu daga cikin jama'a a wuri kaza. Sawa'an haddi ne wanda yake na kisa, ko haddi wanda yake na zina, ko haddi ne na kazafi, akan gayyaci jama'a su je su ga wato wannan haddi da za a zartar domin ya zame ma wasu wa'azi. Shi ne Ubangiji Ta'ala ya ce wani ya shahada azabahuma fa'ifatun minal mu'minin, wato wata jama'a daga cikin mu'minai Ubangiji Ta'ala ya ce su halarci wannan azaba da za a yi musu. Me ake nihi da azaba? Shi ne haddin da za a zartar musu. Azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikata, Ubangiji Ta'ala ya ce mazinaci baya auren wata mata illa zaniyatan, face mazinaciya aw mushrikatan, ko wadda take mushrika. Wazaniyatu, haka nan ita mazinaciya, la yankihu, ba kowa ke aurenta illa zani, face mazinaci aw mushrik, ko kuma wanda yake mushriki. Wa hurrima dhalika alal mu'minin, Ubangiji Ta'ala ya ce an haramta haka wato ga mu'minai, haramun ne namiji mu'mini ya auri mace wadda take mazinaciya sai dai idan ta tuba. Haka ita ma mace wadda take mu'mina haramun ne ta auri mazinaci sai idan ya tuba ya daina. Kamar yadda wasu malamai suka tafi akan haka cewa mu'mini namiji an haramta masa auren mace wadda take mazinaciya, kamar yadda ita mace mu'mina an haramta mata auren mazinaci. Tare da cewa wasu malamai sun tafi akan cewa ita wannan aya labari ne take badawa cewa azzaniyatu la yankihuha illa zaniyatan, wato mazinaci la yankihu illa zaniyatan, azzani la yankihu illa zaniyatan, ma'ana mazinaci baya saduwa da wata mata illa zaniyatan, face mazinaciya. Domin ma'anar wato annikaha ana aljima, ma'ana shi mazinaci ba zai yi zina da wata mata illa zaniyatan sai wadda take mazinaciya. Aw mushrikatan, ko wadda take mushrika, domin ita mushrika dama ita zina ba haramun bace a wajenta. An gane ku? Wazaniyatu la yankihuha illa zani, haka nan ita mazinaciya ba wanda ke zina da ita sai dai mazinaci aw mushrik, wato ko wanda yake mushriki, wanda shi daman mushriki yin zina a wajen shi halakci kenan. Sai wanda yake daman a matsayin shi na mumini, wanda yake ya maida zina wato sana'a, shi ne zai yi zina da mazinaciya. Haka ita ma mazinaciya ba wanda zai yi zina da ita sai wanda yake mazinaci, labari ne ake badawa. Don haka wannan fuska kuma ita ce wadda wasu malamai suka rinjayar. Me yasa? Saboda kasancewar ba yana nuna cewa wanda yake musulmi haramun ne ya auri mace wadda take kamammiya sai dai wadda take mazinaciya. Ayar ba haka ba take nihi, kuma ba ta nihin cewa mace wadda take mazinaciya ba za ta auri mumini kamammi sai wanda yake mazinaci. Kaga tare da cewa shi mushriki mace mumina koda mazinaciya ce haramun ne a aura masa, kamar yadda mumini mace mushrika mazinaciya haramun ne mumini ya auri mace wadda take mushrika, wadda take mai bautar gumaka, in dai ba baki tabiya ba ce, ba yahudiya ko ba nasariya kenan. Dan haka anan kenan mafi yawan malamai sun tafi akan cewa labari ne Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala yake badawa, cewa ita shi mazinaci baya zina da kowace mata illa zaniyatan, face wadda take mazinaciya, wadda daman ta mai da zina sana'ar ta ce. aw mushrikatan ko kuma wanda take mushrika saboda me yasa in dai mu'mina ce to ta riga ta kame kanta game da wannan aikin alfasha ta san abu ne wanda Allah ya haramta duk wanda kaga ta bada hadin kai to dama mazinaciya ce ta mai da wannan al'amari sana'a shine ubangiji ta Allah yace azzani mazinaci layin kibu baya zina da wata mata illa zaniyatan face mazinaciya aw mushrikatan ko wanda take mushrika sai yace wazaniyatu mazinaciya layin kibuha ba kowa bake zina da ita illa zalin sai dai wanda yake mazinaci aw mushrik ko wanda yake mushriki wa hurri madalika alal mu'minin ubangiji ta'ala yace an haramta haka wato ga mu'mine ma'ana ita zina an haramta ma mu'mine dan haka duk wanda imani ya samu gun zama a cikin zuciyarsa wato zai kame game da haka tare da cewa akwai hadisai waɗanda suka zo tare da cewa hadisan galibin su basu inganta ba irin hadisin wato Abu Marsad shine Marsad ibnu Abi Marsad al-Ganawi Allah ya kara masa yadda wanda ya kasance yana dauko waɗanda suke ribatattun bayi wato daga birnin Makka yakan zo da su birnin Madina ma'ana duk waɗanda ya zamanto an ibarin su su hijira to yakan yi kokarin yanda zai dauko su biya shi ya zo da su birnin Madina to akwai wata mata ana ce mata Anaq a wato a birnin Madina a birnin Makka wanda ita wannan mata karo ce kuma kasancewar mutumniyar shi ce tun a jahiliya kafin Allah ya azurta shi da musulunci lokacin da yazo Makka sai ta nemi yin alfasha da shi sai yace a'a inna Allah harrama zina ubangiji ta'ala ya haramta zina sai ta ce masa to abinda nake bukata ka aure ni sai yace a'a bazan aure ki ba sai na je na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a lokacin da ya dawo Madina sai ya faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace masa kaji kaji ya rasulullahi wata mata mai suna ana ta nemi in tara da ita nace mata ta nemi in aure ta nace sai na zo na tambaye ka shin yin haka na halatta a lokacin nan sai wannan aya ta sauka wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik mazinaciya ba wanda ke aurenta wato face mazinaci namiji aw mushrik ko wanda yake mushriki yace fada'ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa qara'aha alayya wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kirawo ni ya karanta min wannan aya wa qala li manzo Allah yace da ni yace kada ka aure ta tare da cewa shi hadisin yana da illa dan haka dai wasu malamai akan wannan suka tafi wanda suka inganta hadisin suka ce wannan yake banta ne da wannan lokaci ma'ana mu'mine waɗanda suke na farko an haramta musu auren mace wadda take mazinaciya tare da cewa dai ayar mafi yawan malamai sun tafi a cikin cewa har yau aya ce muku kama in dai an tabbata mace sana'arta wannan alfashatu baya halatta a aure ta sai ta tuba sai ta tuba ta dina in ta tuba ta kyauta ta tuba to ya halatta a aure ta kenan haramcin auren mazinaciya haramci ne wanda yake mu'akkad in ta tuba ta koma ga Allah ta dina to ya halatta a aure ta haka nan shi ma wanda ya maida zina sana'a shi ma baya halatta a aura masa iya mu'mina kamunna sai in ya tuba ya dena to shine ubangiji ta'ala yace wa hurrima zalika alal mu'minin wato an haramta ma mu'mine auren mazinata wallazina yarmuna al muhsanati ubangiji ta'ala yace duk wanda suke jifan mata waɗanda suke kamammu waɗanda sun raukana game da aiki na alfasha lafazin al-muhsanat jam'i ne na muhsana ma'ana wadda ta kame kanta game da aiki na alfasha an yi amfani da lafazin mata amma ba dan yake banta gare su ba saboda yi ma mace kazafi yafi muni sama da namiji saboda duk lokacin da kai mata kazafi wannan kazafi da ka mata ya shafi mahaifanta ya shafi ƴaƴanta ya shafi mijinta, ya shafi duk wanda ya kusance ta. Da haka Ubangiji Ta'ala ya yi amfani da lafazin al-musanat, amma bai keɓanta ba da mata, ko da namiji ne wanda yake kaman me, ba a san shi ba da aiki na alfasha. To idan kai masa kazafi, shi ne anan Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala yake bayani. Yace wallazina yarmuna al-muhsanati, waɗanda suke ma mata kamammu wato kazafi, thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada, sannan ba su zo ba da shaidu guda hudu waɗanda suke tabbatar da wannan abu da suka yi musu na kazafi. Ubangiji Ta'ala yace fajliduhum 80 jalda, wato kugulala su gulala 80, hukuma ta farko kenan. Duk wanda ya ma mace ko namiji kazafi, to wannan za a yi masa bulala 80, matukar bai zo da shaidu guda hudu. Shi kazafin din ma ya kasance kalima ce wadda take sariha. Duk lokacin da kace masa mazinaci ko kace mazinaciya, kaga wannan kazafi ne, kalima ce a fili wanda ba ta daukan wata ma'ana in banda wannan ma'ana ta zina. To lokacin da kace masa fajiri, kace masa malalaci, ko kace masa fasiki, to wannan kalima ce muhtamala, tana iya daukan ma'anar zina kuma tana iya daukan wata ma'ana ta daban. Idan aka tambaye ka me kake nihi da kace masa malalaci, idan yace a ina nihi mazinaci, to wannan ya fito fili yayi bayani, matukar bai zo da shaidu guda hudu haddi za a yi masa na kazafi. An gane ku? Kenan in ma kalima ta zamanto sirriha a bayyane, ko kuma ta zamanto kinaya, in kinaya ce yace malalaci kowa na fasike, to wannan sai an tambaye shi me kake nihi da wannan kalima, in ya ce zina yake nihi, to matukar bai zo da shaidu guda hudu to za a yi masa haddi wanda yake na kazafi. To shi ma wanda za a yi masa haddi na kazafi, sharadi ya zamanto wato mai hankali, ya zamanto baligi, ya zamanto kuma musulmi, sannan ya zamanto kuma darradin kansa ne, ma'ana ba tirsasa shi ba aka yi. Idan waɗannan sharuɗa sun cika, kuma shi wanda aka masa kazafi wato ya zamanto kamanne, kenan shi ma wanda aka masa kazafin ya zamanto da, ya zamanto musulmi, ya zamanto mai hankali, ya zamanto baligi, sannan ya zamanto kamanne. Idan an san daman ma'ana wannan zina sana'ar shi ce, an masa haddi ba su ɗaya ba su biyu ba, mutum ne wanda yake ba kamanne ba, to wannan dan ka masa kazafi, wannan ba maganar ai maka haddi ko da baka zo da shaidu guda hudu ba. Amma duk wanda ya zamanto kamanne ba a san shi ba da wannan aiki na alfasha, to duk wanda ya masa kazafi matukar bai zo da shaidu guda hudu, to za a yi masa bulala 80. Shine Ubangiji Ta'ala yace wallazina yarmuna al-muhsanat, waɗanda suke ma kamammu mata kazafi, thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada, sannan ba su zo da shaidu guda hudu. Ubangiji Ta'ala yace fajliduhum 80 jalda, wato kugulala su gulala 80. To in ya kasance shi wanda bai kame ba ne kai masa kazafi, wanda dama an masa haddi ba su ɗaya ba su biyu ba haddi na zina, sai ka masa kazafi ka ce ai wani mazinaci ne, aka ce ka kawo shaidu, ka ki zauwa da shaidu, to anan iya abinda alkali zai yi shine at-ta'zir, sai ya ladabtar da mutum ya yi masa wasu bulaloli wanda za su sa ya shiga hankalin shi domin a gaba ya yi takatsantsa. Amma ba za a yi masa bulala 80, domin sharadin yin bulala 80 shi wanda aka masa kazafin sai in kamanne ne. Amma duk wanda an tabbata ba kamanne ba ne ba dan an yi masa wannan kazafi, in an zo da shaidu guda hudu to wancan ya kubuta, idan bai zo da shaidu guda hudu to ladabtar da shi za a yi. Ubangiji Ta'ala ya ce wala taqabalu lahum shahadatan abada, kada wato ku karɓi shaidarsu har abada. Ubangiji Ta'ala ya ce kada a koma karɓar shaidarsu. Duk wanda ya ma wani kazafi bai zo da shaidu guda hudu, farko a yi masa bulala 80, sannan abu na biyu wato shaidar shi ba za a karɓa ba, za a watsar da shaidar shi har abada. Ubangiji Ta'ala ya ce wa ula'ika humul fasiqun, waɗannan su ne marasa ɗa'a ga Ubangijinsu. Sai ce illal ladhina tabu min ba'di zalika, sai dai waɗanda suka tuba min ba'di zalika bayan wannan kazafi da suka yi, sun tuba sun yi nadama sun koma ga Ubangiji. Wa aslahu, sun inganta halayensu. Ubangiji ta'ala ya ce fa inna allaha ghafurun, lallai Ubangiji ta'ala mai matukar gafara ne ga duk waɗanda suka tuba, rahimun kuma majikai ne game da bayinsa muminai. To a nan wasu malamai suka ce ko da ya tuba wanda ya taɓa ma wani wannan kazafi, to ba a karɓan shi da shi har abada. Jumhurin malamai suka ce in dai ya tuba ya kyautata tuba, ya yi nadama, ya inganta halinsa, to in ya zo da shaida za a karɓi shaidar shi. Aka ce to yaya za ku yi da kalima ta abadan a nan da Ubangiji ta'ala ya ce wala taqbalu lahum shahadatan abada, kada ku karɓi shaidarsu har abada. Malamai suka ce ma'anar wannan jumla cewa ba a karɓan shaidar shi har abada matukar ya nace akan yin kazafi bai daina ba. Kenan matukar ya nace akan yin kazafi bai daina ba, har abada ba za a karɓi shaidar shi ba. Amma in ya tuba ya daina yin kazafi, ya inganta halayensa, to in ya zo da shaida za a karɓi shaidarsa. Shine Ubangiji ta'ala ya ce illal ladhina tabu, sai waɗanda suka tuba min ba'di zalika, bayan kazafin da suka ma wasu basu zo kuma basu zo ba da shaidu guda hudu. Wa aslahu, suka inganta halayensu. Fa inna allaha ghafurur rahim, Ubangiji ta'ala mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba, sannan majikai ne game da bayinsa mumina. To don haka wannan aya tana nuna mana iya haddin kazafi shi ne bulala ta mana. Domin me yasa duk wanda ya ma wani kazafi yana famar ya daudaka mutuncinsa? Shi kuma musulunci na daga cikin daruriyatul khams, abubuwa guda biyar wanda ya zama wajibi a kiyaye su shi ne mutunci. Don a kiyaye mutuncin jama'a, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shir'anta haddi wanda yake na zina da haddi wanda yake na kazafi, don a kare mutuncin jama'a. Duk wanda ka ce masa mazinaci, to kana nihi ka daudaka mutuncinsa. A nan alkadi sai ya ce dole ka zo da shaidu guda hudu waɗanda suka tabbatar da kazafin da kake masa. Idan baka zo da shaidu guda hudu, to alkali sai ya tabbatar da cewa ƙarya ka masa. Hukumar da ya dace kuma a yi maka shi ne a yi maka bulala 80, kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bayyana. Wallazina yarmuna azwajahum, Ubangiji ta'ala ya ce waɗanda suke jifan matansu na aure, wato da kalima ta zina, ko kuma mace ta zo da ciki ka ce a ba naka bane, ko kuma da ɗa ka ce a wannan ɗa ba naka bane. Walam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum, Ubangiji ta'ala ya ce ba su da shaidu akan ingancin abin da suka faɗa, illa anfusuhum, sai kansu kawai. Mutum ya ce matarsa ta yi zina, a ce masa ina shaidu? Ba shaida, sai shi kadai kawai. Ko kuma lokacin da ya ce wannan ciki ba nashi ba ne, ko lokacin da ya ce wannan ɗa ba nashi ba ne. To a nan alƙali sai ya nemi cewa ina shaidu. Idan babu shaidu, illa anfusuhum, sai kawunansu kawai. Ubangiji ta'ala ya ce fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billahi, wato shaidar ɗayansu, wato shi ne shaidawa da Allah su hudu, innahu la minas sadiqin, cewa lalle shi yana daga cikin masu gaskiya game da abin da yake jifan matarsa da shi cewa ta yi zina. Sababin saukar ita wannan aya, kamar yanda wato Uwaimir al-Ajlani, Allah ya ƙara masa yadda, ya je wurin Asim ibn Adi al-Ansari, Allah ya ƙara masa yadda, sai yake ce masa ya Asim, a ra'aita law anna rajulan wajada ma'amra'atihi rajulan a ya ƙutuluhu fataƙutuluna am kaifa ya fa'al. yace ba ni labari mutum ne ya samu matarsa da wani suna alfasha shin yanzu kashe wannan mutum zai yi kuma ku kashe shi ko kuma yaya zai yi kyadewa zai yi ko kuma gamawa zai yi da wannan mutum kuma in ya gama da shi kuma kuma ku kashe shi ma'ana haddi kenan shi ma a kashe shi ko kuma yaya zai yace abinda nake so da kai ya asimi shi ka ka tambaya mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaya ya kamata mutum ya asim Allah ya kara masa yadda ya tafi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kyamaci wannan tambaya da ya masa abin ya girmama ga asim yanda yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fata rai ya samu damuwa lokacin da ya masa wannan tambaya a lokacin nan asim sai ya dawo wajen wato wainir ya fada masa cewa wannan tambaya fa da nama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya samu damuwa ya fata rai game da wannan tambaya wainir Allah ya kara masa yadda yace wallahi ni da kaina zan je in yi masa wannan tambaya a lokacin nan wainir ya tafi ya tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin jama'a yace ya rasulullah yace ya manzon Allah ba ni labarin mutum ne ya samu matarsa da wani suna alfasha shin kashe shi zai yi kuma ku kashe shi ko kuma yaya zai yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce masa wato an saukar min da sako game da al'amarinka kai da matarka cewa ka same ta da wani dan haka je kaka zo da ita a lokacin nan wainir ya tafi ya zo da wannan mata tashi suka yi li'ani a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan da aka gama shi wainir sai yake cewa ya rasulullahi wannan mata yace in har na ci gaba da zama da ita kenan ƙarya na wata a lokacin nan sai yace ya mata saki uku kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce shi cewa ya rabu da ita dan haka al-Imam Malik yake faɗa Ibn Shihab az-Zuhri na faɗar cewa yin haka sai ya zamanto sunna ce ta wato masu li'ani in an yi li'ani kenan dole sai ya sake ta take yanke za su rabu har abada babu aure tsakaninsu wannan riwaya na cikin al-Muwatta ta al-Imam Malik da kuma Sahihul Bukhari tare da cewa akwai riwaya wadda Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda wato ke faɗa cewa sababin saukar wannan aya Sa'ad ibn Ubada Allah ya kara masa yadda ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato a lokacin nan sai yake faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rasulullahi yake cewa yanzu mutum ne ya samu matar shi da wani suna aikin alfasha yace ai maganar in yi jiran cewa sai na samu shaidu guda hudu yace ai bai mata su ba kenan kafin haka kenan ya gama bukatarsa yace in ku na faɗa na ce na ganshi suna zina a mun bulala 80 a lokacin nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa yake cewa ya ma'asharal ansar yace ya ku mutanen Madina ala tasma'una ma qala sayyidukum shin ba ku ji ba abinda shugaban ku yake faɗa suka ce ya rasulullahi kada ka zarge shi domin shi Sa'ad wato mutum ne wanda yake mai matukar kishi suka ce duk amatan da Sa'ad ya aura gaba daya bai taba auren wata mata face budurwa shi a iya kishin shi yace shi zaura ma baya aura kuma bai taba sakin wata mata daga cikin matan shi ɗaya daga cikin mu yayi kokarin auren wannan mata inda ya riga ya saki mata to kuma a cikin mu ba wanda yake auren ta saboda mutum ne yana da matukar kishi Sa'ad sai yake cewa bi abi anta wa ummi ya rasulullah yace zan iya ba da mahaifina da mahaifiyata ya manzon Allah dan na fanshi rayuwarka yace wallahi inni la a'rifu annaha min Allah wa annaha haqqun yace tabbas yace na san da cewa wannan hukunci hukunci ne na gaskiya wanda Allah ya saukar maka na cewa duk mutumin da ya jefi matarsa da zina matukar mai zo da shedu guda hudu to za a yi masa bulala tamanin ko kuma su zo su yi li'ani tsakanin shi shi da ita ni za a yi yace walakin ajibtu min zalika yace ya rasulullahi mamaki ne nake game da cewa sai mutun yanzu ya zo da shaida guda hudu ko kuma in bai zo da shaida guda hudu ai masa bulala 80 maza Allah sai yace fa inna Allah ya aba illa zalika yace ubangiji ta'ala ya ki face haka kawai duk wanda yace matar shi ta yi zina to in dai bai zo da shaidu guda hudu to iya abinda za su yi tsakanin shi da ita za su yi li'ani sa'ad sai ce sadaka Allahu wa rasuluhu Allah da manzansa wato sun yi gaskiya ba a yi jinkiri ba illa zamani wanda yake dan kadan wato sai dan ammin sa yazo shine Hilal ibn Umayya ya dawo daga gonarsa sai ya ga wani mutum da matarsa suna zina ne za a yi sai ya kame bai faɗa ba sai da aka wayi gari lokacin da aka wayi gari sai jijjihi ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana zaune a cikin sahabbansa sai ya ce ya rasulullah jiya wato na zo ma iyalina a lokacin isha sai na samu matata da wani suna zina ya ce ya rasulullah abinda nake faɗa maka da idona na gani kuma kunnena ya ji manzon Allah sai ya ki ya kyamaci wannan abin da ya faɗa masa abin ya girmama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har sai da aka ga kyamar wannan tambaya da ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a fuskarsa a lokacin nan Hilal sai yake faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace lalle ya rasulullah ina ga kyamar abin da na zo maka da shi a cikin fuskarka yace wallahu ya'lamu inni lasadiq yace Allah ya san da cewa ina da gaskiya cikin abin da nake faɗa wa ma kuntu illa haqqa abin da na faɗa kuma gaskiya ne yace wa inni la arju an yaj'al Allah li faraja yace ina fatan Allah yayi hukuncin da nake ciki a lokacin nan Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi darbi manzon Allah yayi niyyar ya sanya ai masa bulala 80 kada sai yake cewa wajtama'ati al-ansar mutanen madina sai suka taru faqalu suka fada ibtulina bima qala sa'ad an jarrabe mu da abinda sa'ad ya fada shi kafin abin ya faru ne sa'ad ya ce ya rasulullahi yanzu mutun ya ga wani da matar shi har yayi jiran cewa sai ya samu shaida guda hudu kuma in bai zo da shaida ba kuma a ce bulala 80 za a yi masa shi abin yayi mamaki matuka akan haka amma ba dan yana fito na fito da wannan hukunci na Ubangiji subhanahu wataala to ya faɗa haka bayan ya faɗa dan lokaci takaitacce kawai sai aka jarrabi Hilal ibn Umayya da wannan al'amari manzo Allah ya ce bulala 80 za a yi maka tunda baka da shege shine suka taru su mutanen Madina suka ce yanzu Hilal za a ma bulala 80 wato gudanu shahadatu kuma shaida shi da yace ya ga matar shi da wani suna zina kuma a wazar da ita wa innahum lakadhalika wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yuridu an ya'mura bi darbi suna kai kawo akan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ko yana niyyar ya sa ai masa bulala 80 idan nazara alaihi alwahyu sai sako daga Allah subhanahu wa ta'ala ya sauka ga manzansa fa amsaka ashabuhu an kalami wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka kane game da tattaunawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hina arafu anna alwahya kad nazara alaihi yayin da suka fahimci cewa sako ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke sauka gare shi kowa sai ya jabarke shi ya kane a lokacin da wahayi ya gama sauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya karanta musu waɗannan ayoyi da Allah ya saukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya faɗa ga Hilal yace abshir fa inna Allah qad ja'ala laka faraja rike albashir Allah ya sanya maka mafita game da wannan al'amari. Bilal sai yace na kadu kuntu arju zalika min Allah, yace daman haka nake fata nake kwadayi game da wajen godar ubangiji na subhanahu wata'ala ya sanya mu mafita. A lokacin nan manzon Allah yace ku aika ma matar Hilal ta zo. A lokacin nan aka aika ta zo, suka hadu a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A lokacin nan manzon Allah sai yace inna Allah ya'lamu anna ahadakuma kadhib fa hal minkuma ta'ib, Allah dai ya san ɗaya daga cikin ku makaryaci ne, a cikin ku akwai wanda zai tuba, shi ya ce ya ganta da wani suna zina, ita kuma ta ce ba ta yi ba. Duk yanda za a yi, za a samu mai gaskiya, a samu makaryaci. Manzon Allah anan ya bujuro musu tuba ga Ubangiji subhanahu wata'ala. Hilal, Allah ya kara masa yadda, sai ce ya Rasulullah bi abi anta wa ummi kad sadaqtu wa ma qultu illa haqqan, yace ya Rasulullah zan iya ba da mahaifina da mahaifiyata dan na fanci rayuwarka, yace ya Rasulullah abinda na faɗa gaskiya ne. Manzon Allah sai ya ce la'inu bainakuma, ma'ana su zo kenan su yi li'ani. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya lakanta ma wato Hilal iya abinda zai faɗa, shine manzon Allah yace masa ya shaida shaidawa hudu da Allah cewa shi wato mai gaskiya ne game da abinda yake jifar matar shi da shi. Kenan menene zai faɗa? Yanda alkadi zai faɗa masa ce yace ashhadu billahi inni lamina sadiqina fi ma ramaitu bihi fulanata bizina, ma'ana ina shaidawa da Allah game da cewa abinda na jefi wance da shi, cewa ni mai gaskiya ne cewa ta yi zina. A lokacin da ya gama wannan shaidawa hudu, zai yi ta biyar, manzon Allah ya kira shi ya ce inna hadhihi al-khamisata hiya al-mujiba allati tujibu alayka al-azab, yace wannan fa shaidawa ta biyar ita ce mai cancanta maka azabar Allah. In ka san ƙarya kake, to ka dawo ka kare ta kanka, kar ka sake ka cike wannan rantsuwa ta biyar. Bilal sai yake cewa wallahi la yu'adhibuni Allahu alaiha kama lam yushiddini alaiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yace wallahi Allah ba zai azabtar da ni akan wannan shaidawa ta biyar kamar yanda manzon shi sallallahu alaihi wasallama bai mulala 80 ba. A lokacin nan yayin shaidawa ta biyar cewa anna la'anatullahi alaihi, tsinuwa ta Ubangiji ta cancanta a kansa in kana minal kadhibina, in har yana daga cikin makaryata, ma'ana in har ƙarya yake mata, la'antar Allah ta tabbata a kansa. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya faɗa ga matar cewa ta matsu, ita ma ta yi rantsuwa hudu tana mai shaidawa da Allah cewa mijinta ƙarya ya mata akan abin da yake jifanta da shi. A lokacin da za ta yi rantsuwa ta biyar, manzon Allah ya kiraye ta, ya tsira ta, yace ki ji tsoron Allah, fa innal khamisata mujiba wa inna azaballahi ashaddu min azabin nas, yace ki ji tsoron Allah, wannan shaidawa ta biyar fa ita ce za ta cancanta miki fushin Allah, kuma azabar Allah ta fi tsanani game da azaba ta mutane. A wata riwaya, azabar duniya ta fi sauki akan azaba ta lahira. Ni za a yi fatalakka a sa'atan wa hammat bil itiraf, sai ta dan ja baya, ta yi niyyar ta yi furuci ta tabbatar da cewa eh haka ne ta yi zina. Sun makalar sai ta ce wallahi la ufurihu kauli, ta ce wallahi ba zan kunyatar da mutane wannan dangina a ce diyar suwa na jikan suwa na ta yi zina, ta ce wallahi ba zan kunyatar da jama'ata. Sai ta yi wannan rantsuwa ta biyar cewa fushin Allah ya tabbata a kanta in har mijinta da gaske yake akan abin da yake jifanta da shi. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya raba tsakankaninsu. Manzon Allah sai ya ce ku je ku yi dako, wannan da in ta zo da shi idanunsa yana da kulli, an gane ko, ma'ana wanda kwarmi idanun shi yana da kulli, ma'ana baki sabiqul ilyatayn, ya zamanto mazaunan shi suna da girma, khadlaju saqain, yana da manyan kwabri. Manzon Allah ya ce fa huwa li shariki bin samha, dan wannan mutum ne mutumin nan ne shine Shariq ibn Samha wanda ake tuhumarta da cewa ta yi zina da shi. In kwa ya zo da wasu sifofi ba wannan ba, to dan mijinta ne kenan wanda yake mata gazafi. Me za a yi? Dan sai ya zo kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya siffanta da farko na wannan wanda ake tuhumarta da shi. Dan ya zamanto yana da kullin idanu, yana da manyan mazaunai, sannan yana da manyan gobe. Manzon Allah sai ya ce laula ma mazamin kitabillahi la kana li wala hashan. Yace in ba dan abin da ya riga ya zarce na hukuncin Allah sun riga sun yi la'ani. Manzon Allah ya ce to ga akwai wani lamari tsakanina da ita da ni na san kadai abin da zan mata. Kaga anan kasancewar ta dan ja baya ta tsorata. Ta tabbata ta kusa ta yi furucin cewa ta yi zina, amma me ya hana ta ta yi furuci wai dan kada ta janyo ma danginta abin kunya, shi ne ta zo ta yi wannan rantsuwa guda ta ce ta cike rantsuwa ta biyar. Kuma gaya a yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ashe a jira in ta haife wannan ciki in dan ya zo a kan waɗannan sifofi. Manzon Allah ya ce to dan wanda ake tuhumarta da shi ne, amma in bai zo akan waɗannan sifofi to dan shi mijinta ne wanda ya ce ya ganta tana zina. To sababin wannan a wannan hadisi su ne sababin saukar wannan aya. Ubangiji ta'ala ya ce waɗanda suke jifan matansu da kalima ta zina, walam yakul lahum shuhada'u, ba su da wasu shaidu akan ingancin wannan abin da suka jefi matansu da shi, illa anfusuhum, sai kawunansu kawai. Ubangiji ta'ala ya ce fa shahadatu ahadihim, shaidar ɗayansu, arba'u shahadatin billahi, shi ne shaidawa huɗu da Allah. Ya ce ashhadu billahi inni la minas sadiqina fima ramaitu bihi fulana, ya ce ina shaidawa da Allah lalle ni ina daga cikin masu gaskiya game da abin da nake jifan wance da shi, wato na zina. Idan ciki ne ya kore ya ce wannan ciki ba nawa ba ne. In ɗa ne ya ce ina shaidawa da Allah lalle ni ina daga cikin masu gaskiya ɗan nan ba nawa ba ne, sai ya yi shaidawa guda hudu. Wal khamisatu, shaidawa ta biyar, anna la'anatullahi alaihi, cewa la'antar Allah ta tabbata a kansa, in kana minal kadhibin, in har ya kasance daga cikin makariyata, ma'ana in har ƙarya ya mata to la'antar Allah ta tabbata a kansa. Ubangiji ta'ala ya ce wa yadra'u anha al'azaba, wato ita ma na daga cikin abin da ke ije mata haddi ita matar. Kenan kaga a farko in shi mijin yayi wannan rantsuwa biyar ita ta toge ta ki, to me za a yi a nan? Ya abinda za a yi mata haddi, za a zartan mata, shi ne sai a jirjefe ta har ta mutu. In ko lokacin da aka zo shi mijin aka ce irin tsuwa da Allah su hudu, ka cike ta biyar cewa la'antar Allah ta tabbata a kanka in har ƙarya kake mata, sai ya ce a shi ba zai rantse ba. Bai kawo shaidu guda hudu, aka ce ya rantse kuma ya ce ba zai rantse ba, to anan sai a yi masa bulala 80 haddi wanda yake na gazafi. Amma shi in yayi wannan rantsuwa biyar aka ce da ita ta zo ta rantse ta ce ya ba za ta rantse ba, to kenan ya tabbata haka ne, sai a yi mata haddi, shi ne a jijjife ta har ta mutu. To dan sai Allah ya ce wa yadra'u anha al'azaba, ita ma na daga cikin abin da ke ije mata wannan haddi. An ta shahada arba'a shahadatin billahi, ta shaida shaidawa hudu da Allah. Innahu la minal kadhibin, lalle shi mijin nata yana daga cikin makaryata game da abin da yake jifanta da shi na cewa ta yi zina. Wal khamisata, Ubangiji ta'ala ya ce ta shaida shaidawa ta biyar, anna ghadaballahi alaiha, wato cewa fushin Allah ya tabbata a kanta, in kana minas sadiqina, in har shi mijin nata ya kasance yana daga cikin masu gaskiya akan abin da yake jifanta da shi. Malamai suka ce an yi amfani da lafazin fushin Allah ga abin da ya shafi mace, me yasa? Saboda ita zina ga mace ta himu ne. Kamar yadda muka yi bayani a baya, idan mace ce ta daukaka mutuncin 'ya'yanta, ta daudata mutuncin mijinta, ta daudata mutuncin uwayenta. An gane ku? Sabani shi ga mijin, namijin shi abin ya takaita a kan shi, amma ita ta aibanta mijinta, ta aibanta uwayenta, ta aibanta yayanta. Don haka a nan kenan da abin ya yi muni game da mata, sai aka ɗauki lafazin algaba kushin Allah subhanahu wa ta'ala cewa ya tabbata a kanta, in har shi mijin ya kasance daga cikin masu gaskiya game da abin da yake jifanta da shi. To in aka riga aka yi wannan li'ani, shi kenan shi ba maganar a yi masa haddi na ƙazafi, ita ba maganar a yi mata haddi na zina. Wannan rantsuwa hudu da ya cike ta biyar cewa la'antar Allah ta tabbata a kansa, wannan ya ije masa haddi wanda yake na ƙazafi, ba za a ce ba ƙarya ya yi mata a yi masa bulala tamanin. To ita ma wannan shaidawar hudu da ta yi ta cike ta biyar cewa kushin Allah ya tabbata a kanta in har mijin nata yana da gaskiya game da abin da yake jifanta, to shi ma wannan ya ije mata haddi na ajejefe ta har ta mutu. Kenan kuma sai dai a kiyama. Allah dai ya san da cewa daidai daga cikin su magariyaci ne. Sai ya ce walaula fadlullahi alaikum, in ba dan magula ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala a kanku da ya jaddada muku wa rahmatuhu da jin kansa, ya ce wa annallaha tawwab, kenan da Allah ya gaggauta muku ukuba tun a nan duniya, da Allah ya bayyana makaryaci iya abin da ya cancanta wato a zartan masa. Don haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala jin kansa ne da fadlarsa sai ya lullufe bayansa, domin al'amari ne wanda yake na gaibi. A nan kasancewar shi ya ce ta yi, ita ta ce ba ta yi ba, kenan inda a ce kai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san gaibu, da sai ya ce a'a wane shi ne makaryaci, wane shi ne mai gaskiya. Amma me ya faɗa cewa wallahu ya'lamu inna ahadakuma lakadhib, yace inna ahadakuma lakadhib, lalle Allah ya san da cewa daidai daga cikin ku makaryaci ne, daidai daga cikin ku makaryaci ne. Tunda wannan ya ce ta yi, ya zo ya yi rantsuwa biyar, ita ta ce ba ta yi ba kuma ta yi rantsuwa biyar, to yaya za a yi a cikin su kowa ya zamanto mai gaskiya? Di yanda za a yi kenan daidai daga cikin su makaryaci ne. Shi ne anan Allah ya ce walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, ba dan fadlar Allah a kanku da jin kansa, to da Allah ya gaggauta muku da hukuma. Kenan fadla ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya suturce bayansa, sannan kuma ya yi ƙoƙarin ije haddi daga kan shi mijin da matar a sababin yin li'ani. Ita ba za a jajjefe ta ba tunda ta yi rantsuwa guda biyar, shi ba za a masa bulala tamanin tunda ya yi rantsuwa guda biyar. Sai ce wa annallaha tawwabun, lalle Ubangiji ta'ala mai matukar amsar tuba ne ga duk wanda ya tuba, hakimun kuma mai hikima ne game da abin da yake shar'anta ma bayansa. Don haka dai al'amarin zina al'amari ne wanda yake wato mai girma, don haka Ubangiji ta'ala ya kunta ta hanyar kafin a zartar da haddi dole sai an samu shaidu guda hudu, kuma gaba ɗayan su sun ba da shaida akan fuska ɗaya, sai sun tabbatar da cewa sun gansu suna saduwa, sannan za a zartar da wannan. Idan uku suka ce sun gansu suna saduwa, ɗaya ya ce a'a ni dai na iske su, kowa ya sa kowa yana tsaye suna zaune, na iske su dai da kayan su a zaune. To waɗannan ukun da suka ba da shaida gaba ɗayan su bulala tamanin tamanin za a musu, za a ƙaryatar da su. Dole waɗannan hudun sai sun ba da shaida akan fuska ɗaya, sannan za a zartar da haƙƙi. Nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.